إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتكوس قوات الرمضان هجران منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوى مدينة دوبو إيرة داريه دودا تلاتين دشدا وانديزو biyar ga watan bakwai 2015 zamu tashi sura ta 113 zamu tashi sura ta 103 suratul asr ayoyinta guda 3 wannan sura ita ce wadda al-imamu shafi'i yake cewa law tadabbaran nasu hadhihi surata lawasi'athum da mutane za su tsaya su nutsu su fahimci wannan sura da kyau su kuma gane ma'anarta su yi la'akari da ita da ta ishe su sannan Malam Ibn Kathir yayi bayani da zamu ji a cikin wannan sura da haka wannan sura kai tsaye tana magana ne akan cewa Allah ya rantse da zamani dukkan mutum kowane ne yana cikin tabewa da asara face wanda ya hada abubuwa guda hudu biyu ya kammala kansa da su biyu ya kammala wasu da kansa da su shine imani da aiki na kwarai da wasiya da bin gaskiya da yi ma juna wasiya da hakuri na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
wannan sura ita ce cikon surori guda 15 waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe su kai tsaye da harafin rantsuwa wato wawul qasmi irin su safati safa irin su zariyati irin su waturi irin su wannajmi irin su wal abin nan ko wassama'i zatul buruj wassama'i watariq washamsi wal layli والضحى والعاديات والتين والعاديات والعصر waɗannan sune waɗanda Allah ya bude su da rantsuwa kuma mun ce Allah ba shi da doka a kansa yayi rantsuwa da abubuwa guda uku a cikin alqur'ani na farko ya rantse da kansa na biyu ya rantse da halittunsa na uku ya rantse da sufofinsa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan sura Allah ya rantse da wani abu wanda ba a rantse da irinsa a baya ba sai dai juz'in sa kamar su wallaili juz'i ne na zamani irin su wannahari juz'i ne na zamani irin su wadduha duk waɗannan juz'i ne na zamani to sai Allah anan yace wal asri Allah ta'ala ya rantse da lokaci ko ya rantse da zamani, ya rantse da lokaci, ya rantse da zamani. Mun ce rantsuwa tana buƙatar rukunai guda hudu ko biyar. Na farko al-muqsimu, wanda zai yi rantsuwar. Na biyu al-muqsamu bihi, abinda za a yi rantsuwa da shi. Na uku al-muqsamu alaihi, jawabin rantsuwa din kenan. Sannan na hudu al-muqsamu lahu, wanda za a wa rantsuwar. Sannan na biyar adatul qasmi, abinda aka yi amfani da shi wajen rantsuwar, ko wallahi ko tallahi ko billahi. Sai Allah ta'ala ya ce wal asri, Allah ya rantse da zamani. Wasu malaman, Abdullah bin Abbas da Zaid bin Aslam da malam Farra da malam Ibn Qutayba, suka ce anan Allah ya rantse da zamani ne duka, tun daga farkon duniya har ƙarshenta, saboda abubuwan mamaki da ke faruwa a cikin zamani, abubuwan mamaki da suke faruwa, da canje-canje da juye-juye da motsi da kaiwa da dawowa da mutuwa da rasuwa da bakin ciki da farin ciki da jin daɗi da wahala da yadda rayuwa take ta gudana. To wannan Allah ya rantsuwa ne da dukkan zamani fadinsa gabaki ɗaya. Wasu malaman suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da lokacin la'asar ne, wato kamar yadda salatul asri. To wannan lokacin, saboda sallar la'asar ita ce kamar daga ita sai rana ta fadi, daga ita sai faduwar rana. To zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kama da la'asar, domin mu muke dab da tashin alkiyama, don haka mun yi daidai da wannan. Sannan kuma suka ce Allah ya rantse da wannan lokaci saboda mahimmancinsa, kamar in kaga almuru yayi, kaga magariba ta garrabo, kaga rana tana karkata za ta fadi, to nuni ake maka cewa kai ma ka kusa karkata ka fadi. So da haka yayi kama da dan adam idan ƙarshen rayuwarsa ya zo, kuma yayi kama da tashin alkiyama wanda take dab da karewa. Iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar, iqtaraba lin-nasi hisabuhum ata amrullahi fala tasta'jiluhu, azifatul azifa. Da haka dab muke da tashin alkiyama. Sannan wasu suka ce a'a, Allah ya rantse ne da rayuwar manzon Allah, zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daga ranar haihuwarsa zuwa mutuwarsa sallallahu alaihi wasallama, saboda mahimmancin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma amfaninta ga dukkan mutanen duniya da aljanu. Sannan 20 din nan da uku, to su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da su, domin waɗannan shekaru 23 da aka yi ana saukar da alkur'ani, a nan ne aka canza duniya baki ɗayanta, aka mayar da mutane suka koma kan musulunci bayan da suna kafirai, suka dawo kan tauhidi bayan da suna shirka, suka dawo kan sunna bayan da suna bid'a, suka dawo kan ilimi bayan da suna jahilci, suka dawo kan adalci bayan da suna zalunci, suka dawo kan gaskiya bayan da suna kan ƙarya, suka dawo kan siratul mustaqim bayan da suna kan wani tafarki da ba wannan ba. Wasu suka ce da wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse. Wasu malaman kuma, kamar malam Zamakshari a cikin Kashaf, yake cewa shi a gurinsa wannan rantsuwa Allah ya yi ta ne da lokacin la'asar. Yace aqasama bi salatil asri li fadliha, Allah ya rantse ne da sallar la'asar anan saboda darajarta. Bi dalili qaulihi ta'ala was salatul wusta, saboda Allah ya ce da sallah mafi daraja ita ce sallar la'asar, wanda ya tabbata hadisi man fatatul al-asr faka'annama wutira ahlu, wanda duk sallar la'asar ta tsere masa bai yi ta a jam'i ba, ko ya bari rana ta fadi bai yi la'asar ba, to kamar yayi asarar dukiyarsa ne da iyalansa baki daya, a hadisin Bukhari da Muslim. Kamar wato ka zo gida ne ka tara an yi gobara, iyalanka duka sun kone dukiyarka duka ta babbake. To shi yasa Allah ya rantse da wannan. Sannan kuma Malam Ibn Kathir ya ce al-asaru az-zamanu allazi yaqa'u fihi harakatu bani adam, zamanin da motsi da kai komo da zirga zirga ta dan adam take kasancewa, min khairin wa sharrin, na alheri da waninsa. Malik ya tiroito daga Zaid bin Aslam ya ce wa huwa al-ashi, yana nufin yammaci. To wannan shine kenan ɗayan biyu, ko dai ya zama an rantse da zamani gaba ɗaya, ko kuma ya zama an rantse da shashin zamani. wanda suka ce an rantse da shashin zamani to sun kawo maganganu da dama wani ya ce rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama gaba daya wani ya ce a iya shekaru 23 da ana sokan masa da wahayi wani ya ce a daga aiko shi har zuwa tashin alkiyama wani ya ce a lokacin daga faduwar rana daga la'asar zuwa faduwar rana wani ya ce a ita kanta sallar la'asar din ce Allah subhanahu wataala ya rantse da ita to zamu iya cewa waɗannan abun duka sun shiga ciki don babu cin karo tunda al'asr ya zo mutlaq komai zai iya shiga ciki wanda yake na zamanin na lokacin na yanayin na gurin innal insana wannan shine jawabul qasam innal insana lafi khusrin tabbas mutum yana cikin asara inna kun ga Allah ya amfani da inna bayan rantsuwa fa a baya an sa wawul qasami sannan aka amfani da inna harfu taukidin wa nasabin mushabbahun bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'u al khabara innal insana al din nan dake cikin al insana al ce list girakil jins yadda ake gane ta in ka cire ta ka sa kullu sai kaga sun yi daidai in ka ce inna kullu insanin lafi khusr to sai kaga da al din da kullu din duk ma'anar su tazo daya wannan ita ce ake kira list girakil jins wato dukkan dangogi da nau'o'i na mutane sun shiga ciki sannan ya ce lafi khusrin yana ciki wato ita asara ciki ake shiga saboda mutum ya nitse ba ce ala khusrin ba sai aka ce lafi khusrin yana cikin tadewa yana cikin asara khasirat dunya wal akhira zalika huwa al khusran al mubin wannan ita ce tadewa tabbatacciya illa sai Allah ya ce sai dai to mutum in ba shari'a in ba addini to tababbe ne a duk inda yake kuma da irin wannan tabewa Allah ya ta siffanta shi a cikin alqur'ani shi sa muka ce al insanu bila imanin wa amalin salih idan mutum ba imani ba aiki na kwarai to da shi da dabba layin su daya in kyau kake takama da shi dawun su shi ko wanka ma baya yi baya shafa mai in katan jiki kake bukata ga giwa nan in karfi ne ga zaki nan ga damu sani saboda ka duk wata siffa da zaka dauka a matsayin na naman ka nama to a cikin dabbobin akwai wanda yake da karfi yake da nama wanda yafi ka da abinda kawai ka gagara kafi bil imani wat taqwa wal amal salih kai rinjaye ne kai mutum da waɗannan abubuwan guda uku da ko wani malami yake cewa al insanu shi mutum jasadun wa ruhun wa aqalun gangar jiki ne da rai da hankali to sai Allah ta'ala ya gaya mana jasaduhu min al-ardi giza'uhu min al-ardi marji'uhu ila al-ardi gangar jikinsa daga ƙasa aka kera ta abincin da yake ci daga ƙasa yake fitowa makomar gangar jikin cikin ƙasa za a maida ita sannan daga cikin ƙasa za a fito da ita karo na biyu shi kuma rai mansha'uhu min as-sama giza'uhu min as-sama marji'uhu ila as-sama shi kuma rai daga sama aka kero shi sannan an cire shi sama za a yi da shi sannan kuma in an tashi dawo da shi daga saman nan za a dawo da shi sannan abincin da rai yake bukata na imani da yarda da Allah to daga sama ake saukawa shine wahayi sauraka jijiya nake gani wai wasu masana harkokin science sun yi bincike sun gano wai za a sake rayuwa bayan an mutu nace tab sai yanzu al'ana muwatini muka yadda da wannan wasu yanzu aka ga bincike cewa an gano wani abu yana tashi daga jikin mutum kuma da yiwuwan abin zai dawo ya sake shiga jiki a sake tashi muka ce to sai yanzu lalle kun makara ai mutuni muka gano wannan da haka Allah ta'ala ya siffanta mana al-insan a gurare 14 a cikin alqur'ani da siffofi daban-daban waɗanda suke nuna rauninsa ya siffanta shi bidda'afi da rauni ya siffanta shi bil ajala da gaggawa ko sauri ya siffanta shi bil hala da zari ya siffanta shi bil ya'as da fidda tsammani ya siffanta shi bil bukhli da rowa ya siffanta shi bil ibtirar da yaudaruwa ya siffanta shi bil zulmi da zalunci ya siffanta shi bil jahali da zalunci ya siffanta shi da wato khusuma ya siffanta shi da aljadalu jayayya, ya siffanta shi da duguyan wato wuce gona da iri, ya siffanta shi da kanut wato mai butulci, ya siffanta shi da kufran mai yawan kafirci, ya siffanta shi da husru a wannan gurin. To duk waɗannan abubuwan illal ladina amanu, duk wata siffa mummuna abinda yake goge ta shine imani wal amalu salih da kuma aiki na kwarai. Daka da imani da aiki na kwarai dan adam yake samun daraja. Wa khuliqal insanu da'ifa wa idaw al insanu bi sharr du'a'ahu bil khair wa kana al insanu ajula inna al insanu khuliqa halu'a wa la in azaqna al insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur wa kana al insanu qatura ya ayuha al insanu ma garraka bi rabbikal karim innal insana la zalumun kafar wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula khuliqa al insanu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa kana al insanu akthara shay'in jadala kalla innal insana la yatgha innal insana li rabbihi lakanut innal insana la zalumun kafar innal insana la fi khusr. Sune gurare 14 da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta dan adam da wato tabewa sai ce illal ladina amanu, face wanda ya hada siffofin nan guda hudu daga cikin mutane to baya cikin asara. Illal ladina amanu face sai dai sai kuma alladina amanu wadanda suka yi imani. Imani shine babban madara, shine babban aiki na tsira. Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma, wanda ji yayi imani yayi aiki na kwarai alhalin yana da imani. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, sai wanda ya tuba yayi imani yayi aiki na kwarai. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa sa an yakuna minal muflihina, sai wanda yayi aiki na kwarai to shine ake sa masa ran wannan. To Allah ta'ala kamar yadda muka faɗa a baya yayi ta hada imani da aiki na kwarai a cikin sharhul aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyya, wanda Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin ya sharhi da yazo maganan imani, sai ke cewa imani a tsagoran harshen Larabci mafi yawan mutane suna faransa shi da ma'anan tasdik, gasgatawa da yadda da amincewa. Yace to amma akwai ƙari akai, al-iqraru wal-i'tirafu shine ƙarin kalmomin da ake akan kalmar tasdiku. In ka ce at-tasdiku wal-iqraru wal-i'tirafu, wato sai ba a cewa kai imani da abu dan kawai ka gasgata shi kawai, a'a, imani ya hada da zuciyarka ta gamsu, sannan bakinka ya fada, sannan gabanka sun aikata. To abinda kai imani da shi ukun nan yake samun guri, sai ya samu gurbi a zuciyarka, sai ya samu furtawa da bakinka, sai kuma ka aikata hakan da gabanka. Dan haka wannan yayi daidai da aqidar ahlus sunna wal jamaa cewa al-imanu qawlun bil lisani wa amalun bil arkani wa atiqadun fil jinani yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siya. Imani shine abinda ya darsu a zuciyarka ka gamsu daidai ne, sannan kuma imani shine abinda ka yadda ka fada da bakinka da dadin ranka da amincewarka da yardarka, sannan shine abinda ka tashi ka aikata shi da gabanka bisa gamsuwa da yarda. Dan haka imani sai ya hada wannan. Dan haka yake cewa ta'arifin imani shine al-iqraru wal-i'tirafu al-mustalzimu lil-qabuli lil-akhbari wal-iz'anu lil-ahkami, al-qabuli lil-akhbar wal-iz'anu lil-ahkam. Ashe imani abu biyu ne, yadda cewa duk wani labari da Allah ya bayar, sawa'ul labarin nan ya shafe shi ko ya shafi halittarsa, shin labarin nan ya wuce ko ana yi ko zai zo gaba, ka yadda wannan labarin tunda dai Allah ne ya bada shi, ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya bada shi, ya inganta hadisi ya faɗa, to wannan labarin gaskiya ne 100%. Duk wani hukunci da ya tabbata Allah ya yi ko ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi, to wannan hukuncin adalci ne tsabarsa ka mika wuya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أنا أكتي ألا يكسر متاني أكو فلا وربك لا يؤمنون بس إيماني با إتي حتى يحكموك نفركو أميد من ذن ألا ميهكنش دو واندا yake bukatan ya san yadda zai bautawa Allah a cikin aqidar sa yadda zai bautawa Allah a cikin ibadar sa yadda zai bautawa Allah a cikin mu'amalar sa yadda zai bautawa Allah a cikin mu'amalar sa da halayensa to yaje wajen manzon Allah fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir laqad kana lakum fi rasulillahi أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ذاك دم بقات الزئيرة يبو منظر الله وإن تئئوه تحتدو ذاك ونشيني واتو تصديق الأخبار دكما يداتي وحكنت الله عادلتيني وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام wannan shine wato matakin farko illal ladina amanu da haka imani kenan shine yarda da gamsuwa da labaran Allah a matsayin gaskiya da kunce-kuncen Allah a matsayin adalci sannan kuma wato imani yana da usul wato tushe guda shida yana da kuma rassa guda 70 da yan kai ko 60 da yan kai al imanu an tu'mina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إيماني دا الله يتترو أبو هدو أن تؤمن بوجوده وأن تؤمن بربوبيته وأن تؤمن بألوهيته وأن تؤمن بأسمائه وصفاته كيدى الله سامن مني كيدى الله شي كدية هلتا شي كدية ملكة هلتا شي كدية كدانة هلتا شي كدية چنچنچ بوتا shine abun kadaitawa a cikin sunayensa da sufofinsa wanda suka zo a cikin alqur'ani ko suka tabbata a cikin ingantattun hadisai wannan shine imani da Allah imani da mala'ikun Allah mala'iku Allah ne kadai ya san yawansu kuma su halitta ne da aka yi su daga haske ko ba su taba yin sabo ba yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun shi yasa da ƴan wuta suka ce wa na dau ya maliku li yaqda alaina rabbuka qala innakum makithuna ku zaman ku a ciki ba fita saboda shi aikin sa tsaro ba shi yake sawa ba shi tsarewa yake malaika jibril mai saukar da wahayi ul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi saboda haka shi aikin sa yazo da wahayi malaika israfilu yayi busa mika'ilu mai kula da ruwa da iska da sauransu akwai munkar da nakir masu tambayan kabari man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka da sauran mala'ikun da Allah ya kama sunan su irin su maliku mai tsaron wuta da sauran su da ko mala'ikun da kawai sunan su mala'iku ba mu san wani suna da suka bambanta da shi ba sai dai mala'iku irin su malakul mauti wasu kan ce azra'ilu amma sunan sa malakul mauti haka qur'ani ya kira shi qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum wanda aka wakilta dauki rayukan ku shine yake zuwa ya dauka saboda haka mala'ikun Allah ba su da iyaka hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sama tana ruquqi saboda ba inda zaka sa dan yatsan kafaci akwai mala'ika a gurin saboda ta cika makil da mala'iku akwai wani daki da ake kira al-baitul ma'mur kullum mala'ika 70,000 yake shiga yayin bauta an suka fita ba su dawowa har abada gobe ma 70,000 jibi ma 70,000 gata 70,000 haddin dindin titir ila ma sha Allah daga ina suke tafiya halittan Allah ne inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun duraka halittun Allah ne masu daraja da aka kai imani da samuwar su da amanar su da gaskiyar su da cewa ba mata bane sannan ba sa sabawa Allah abin didda yasa su suke yi sannan ba karkashin kulawa kowa ko tasarrufin kowa suke ba sai Allah subhanahu wataala imani da littafan Allah bu musan iyakan littafan da Allah ya saukar ba da haka mun yi imani da su a dunkule waɗanda kuma aka kama mana sunan su akwai at-taura akwai injila akwai zabura akwai qur'ani akwai suhuf ibrahim wa musa to mun yadda da su cewa dukkan littafan Allah ne Allah ya saukar da su daga sama akan annabawan da ya ambata labarin cikin su gaskiya ne hukuncin cikin su adalci ne amma alqur'ani da yazo daga karshe ya shafe hukuncen su sai tauhidin dake ciki na abota Allah shi kadai wannan baya canzawa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma da tsarin shari'ar su da tsarin gudanarwar su amma tauhidi baya canzawa kowane annabi cewa yake ubudullaha malakum min ilahin ghayruhu ku bautawa Allah ba ku da wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai shi fattaqullaha wa ati'uni wannan baya canzawa ku ji tsoron Allah ku bi ni nuna muku yadda abinda Allah yake so a yi da abinda yake so a bari wannan baya canzawa akan dukkan annaba akan dukkan wato tafan Allah sannan na hudu mu imani da annabawan Allah annabi ya zo a hadisi wanda Sheikh Albani inganta shi cewa annabi 124 amma kun ga dubu mu san su ba wanda muka sani a cikin manzanni an faɗa 313 amma Qur'ani ya kama 25 wanda aka ittifaki akan annabtar su 25 waɗannan 25 sune waɗanda Al-Qur'ani ya faɗa a ciki aka ware 5 aka ce waɗannan 5 sune ulul azmi minar rusuli wa iza akhadhna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam daka waɗannan 5 sune waɗanda ake so mutun yayi dirasa akan su ya fahimci yadda suka yi zirga zirga da wahalhalu da suka sha da wajen isar da sakon Allah da nasarori da matsaloli da abin da ya faru ga al'umman su wanda Nuhu shine farko annabi Nuhu Allah ya kama sunan sa sau 43 ya shekara 1050 yana wa'azi amma Allah ya ce fa ma amana ma'ahu illa qalil wanda suka yadda da shi ɗan kadan ne annabi Ibrahim an kama sunan sa sau 69 a cikin alqur'ani ya sha gwagwarmaya da masu bautar wata da masu bautar rana da masu bautar taurari da masu bautar gunki da ma wanda ya da abu shine Allah aka je aka yi munazara annabi Ibrahim ya kada shi har a ƙarshe suka yi majojaba su jefa shi a wuta Allah ya ce ya naru ke wuta kuni bardan ki zama mai sanyi wa salaman da aminci ala Ibrahim abusa annabi Ibrahim da haka Allah ya hana wuta ta kona annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam to sannan sai annabi Musa annabi Musa Allah ya kama sunansa sau 136 a cikin Al-Qur'ani wannan annabi ya sha gwagwarmaya da Fir'auna kuma Fir'auna an kama sunansa sau 74 an sha dauki ba dadi akwai wanda ya rubutu na doctorate dinsa wato risala ya gabatar ta neman a bashi doctor yayi nazari akan Fir'auna wato in ka karanta abin zaka ga Fir'auna tsirara duk dabarun Fir'auna wanda aka yi ta faɗa a surori daban-daban ya haɗa ayoyin kabburi guda yayi bincike yayi nazari ya faɗi kwakwalwar Fir'auna tunanin Fir'auna wayan Fir'auna makircin Fir'auna zagon ƙasan Fir'auna makarkashiyar Fir'auna wato buga tunanin Fir'auna wato iya mulkin Fir'auna na kama karya barazana Fir'auna cika bakin Fir'auna biya faɗa wa inna la jami'un hazirun mu dinnan abun gudu ne ka gani wa innahum lana laghaizun sun bata mana rai an fusata mu wallahi da sauran su alaysa li mulku misra kai ba ni ne sarki ba ni ne na ci zabe ba ni aka jefa qur'a ba kuma in ya hauduro yafi kowa dan siyasa iya campaign da sukan abokin gaba alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tubsirun ba kwa ganin ruwan garin nan dini ne muku yaran ake samu ruwa ba kwa gani ku makafi ne am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin yanzu ni na fa alheri ko wannan wulakantacce ranan Musa yake ne wala yakadu bin bima iya magana ba ba shi da wayewa ba dan birni bane walaula ulki alai asuratun min zahabin dan me ba a turo masa da wato kambi irin na gwalba aw ja'a ma'ahu al-mala'ikatu muqtarinin ko mala'iku su rako shi fastakhaffa qawmuhu yayin nasara kan kwakwalan mutanansa fa'a'uhu suka bi shi Allah ya ce innahum kanu qawman fasiqin duk an masa hukuncin fasikai ne mabiyan fir'auna yace to har yanzu masu mulki suna amfani da kwakwalwa da tunani da ideology da fahimta irin ta fir'auna da tsarin mulki irin na fir'auna shi yasa Allah ya taimaka ta fir'auna don fir'auna ba zai kare ba za a yi ta fir'auna sai dai kowa da irin fir'aunancin sa wani rabin fir'auna wani kwatan fir'auna wani ma yazo ya wuce fir'aunan ma an za a wuce fir'auna saboda haka inna fir'auna ala fil ardi fir'auna ya samu daukaka a ban kasa waja'al ahlaha shi'an ya kasa mutane kashi kashi yastatifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum auni gure ce Allah inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina ku duba yadda Allah ya ta faɗa kai so saboda haka annab Musa karanta tarihinsa da fahimtar gogwar maya da dauki ba dadi da fito na fito da akai da fir'auna ya isa da kalubale sannan annabi Isa wanda kuma shi hal al'amarin sa yafi na kowa ma duba har yanzu mabiyansa su suka fi kowa yawa a duniya amma kuma duk mafi yawan su ba akan abin da ya dora su suke ba masu da'awar cewa annabi Isa dan Allah ne wanda annabi Isa da kansa ya tabbata shi ba dan Allah bane kuma kwanan nan an yi bincike an gano ta tsohuwar at-taura tsohuwa tukub wacce ta fi shekara 2500 2300 kai suka ce a Misra a ciki an ga a rubuce cewa annabi Isa ya ce shi ba dan Allah bane kuma UNESCO ita ta yada wannan at-taura wacce aka ga wannan rubutu da ainihin asalin yaren da aka saukar da ita kuma wannan ya isa abin mamaki da haka kenan imani da aiki na kwarai a hade suke sannan imani da manzannin Allah imani da tafan Allah imani da ranar lahira abubuwa ne da yawa akwai mutuwa akwai tambayan kabari akwai tashi akwai taruwa akwai hisabi akwai sikeli akwai mizani akwai siradi akwai wuta akwai aljanna gidan karshe kenan duk wannan yana ciki sannan imani da kaddara abinda Allah ya kaddara zai same mu mai dadi da mara dadi wannan sai ya faru wa ma tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin amma mun yadda duk abinda zai faru Allah ya san shi ya rubuta shi ya halicce shi kuma ya ga dama duk abinda kaga ya faru to yana karkashin ganin daman Allah kuma komai halittan Allah ne subhanahu wa ta'ala shine illa allazina amanu wa amilus salihati bace wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai Allah ya ce bashir allazina amanu wa amilus salihati an lahum jannati kai bishara ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai suna da aljanna wanda ce allazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai to ga ƴan aljanna nan innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim kun ga nan an ce sun yi imani sun aiki na kwarai aka ce sun tsaye da sallah sun ba da zakka kamar kenan imani da aiki na kwarai da tsaye da sallah da zakkan da bambanci amma duk abu guda ne walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannati wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai Allah ya ce za mu sa su aljanna fa ammal ladzina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wanda ku suka yi imani suka yi aiki na kwarai Allah zai cika musu aikin su wa adallahu allazina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim Allah ya alkawari ga wanda suka yi imani suka bi da aiki na kwarai suna da lada mai girma liyajzi allazina amanu wa amilus salihati bil qist domin Allah ya sakawa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai da adalci allazina amanu wa amilus salihati duba lahum wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai ma dalla da su innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nuti'u ajra man ahsana amala wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai mu ba ma tozarta aikin wanda suka kyautata aiki innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus ruzala wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai aljanna firdaus ta tabbata a gare su innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wadda wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai Allah zai sa musu kauna inna allaha yudkhilu allazina amanu wa amilus salihati jannatin fa amma allazina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim wa nuguru lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa nuguru lahum ajrun ghayru mamnun wa nuguru ulaika hum khairul bariya kaga ashe aiki da imani hada suke idan an ran an hada su aka ce imani da aiki na kwarai to imanin ya shafi ayyukan zuci sannan kuma amalus salih ya shafi aikin baki da gabbai idan kuma an raba su an hada su to duk inda amalus salih ya zo imani ya shiga kamar da duk inda imani ya zo amalus salih ya shiga a hada suke wa tawasau bil haqq suka yi wasiya da bin gaskiya ice a bit tauhid wal qur'an wa ittiba'ir rasul gaskiya shine ka ce abautawa Allah shi kadai domin Allah ya kira kansa gaskiya zalika bi anna Allah huwa al haqq Allah shine gaskiya wa anna ma tad'una min dunihi huwa al-batil duk abin da kuke kira ba Allah ba aikin banza ne sannan Allah ya kirawo manzon Allah gaskiya wa shahidu anna ar-rasula haqq suka sheda manzon Allah gaskiya ne ya kira qur'ani gaskiya wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq mutananka sun karyata shi gaskiya ne qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa to da haka qur'ani gaskiya ne Allah gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne musulunci gaskiya ne da ka rayuwar mu gaba ɗaya ta zama gaskiya shi sa malai ce tauhidi da qur'ani da bin manzon Allah shine wasiya da bin gaskiya da kuma wasiya mai gaskiya a mu'amalar mu mai gaskiya a aqidar mu mai gaskiya a ibadar mu mai gaskiya a halayen mu mai gaskiya a rayuwar mu gaba ɗaya tsakaninka da matarka tsakaninka da abokanka a siyasa a tattalin arziki a shugabanci a ilimi a rayuwa duka mu saka gaskiya domin ba a cewa gaskiyarka ta kare sai dai a ce ƙaryarka ta kare ƙaryarka ta sha ƙarya ƙarya fure take ba ta ƴaƴa mai ƙarya ko a ruwa gumi yake ramin ƙarya ƙurarre ne mai ƙarya dan muta ƙarya zagin Allah har ma a ce a tsina uwan mai ƙarya ƙarya ta sha ƙarya kenan to da haka mu rabu da ƙarya ƙarya ba ta biyan bukata sai dai ta tona mutum asiri watawasau bisabari kuma suka yi wa juna wasiya da yin hakuri ibnu qayyim ya wallafa littafi wanda ya kira shi abunan uddatu sabirina wa zakhiratu shakirina malamai suka wallafa littafi wai wanda aka bashi ya ci ya gode shi ya fi wanda aka hana shi ya hakuri koko wanda aka hana shi ya hakuri ya fi wanda ya ce ya gode na'am wanda aka bashi ya yi godiya da wanda aka hana shi ya yi hakuri wanne ya fi daraja na'am wanda aka hana shi ya yi hakuri ya fi wanda aka bashi ya gode to a ce wala tajidu aktharahum shakirin mafi yawan su ba su da godiya wa qalilun min ibadiyyash shakur qalilan ma tashkuruna walakinna aktharan nas la yashkuruna Allah ya ce ba ku ba mu da godiya shedan ma ya ce ba za ka same su masu godiya ba to saboda haka amma mu'mini shi ya bin yake hadawa ajaban li amrin mu'min ai ajibtu ajaban masdar ne muakkad li abinna muakkad li abinna muhazuf ajibtu ajaban ina mamaki mamaki li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabahu darra'u sabara fa kana khairan lahu shi mu'mini wato kamar karago yake duk inda ya fadi gaba ne ha gani duk ta inda ya fadi gaba ne in ya ji dadi ya ce alhamdulillah in ya rasa ya ce alhamdulillah in ya samu alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihati in ya rasa alhamdulillahi ala kulli halin ba za ka ga yana ta samun matsala saboda babu ba ko yana ta shan kunu yana bata rai to as-sabaru iri uku ne akwai as-sabaru ala ta'atillah abinda Allah ya samu mai dinnan sai da hakuri yake yiwa akwai as-sabaru an mu'asiyatillah abinda Allah ya hana sai da hakuri sannan akwai as-sabaru alal masa'ibil mu'lima ko al-aqdar al-mu'lima wato abinda Allah ya kaddara mana mai radadi mutuwa ce asara dukiya waye duka waɗannan wa bashir sabirin to sai Allah ta'ala yake wa tawasau kun ga tawasau tafa'al ne tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan kowa yiwa kowa kai mun ummaka amma imani da aiki na ƙarai naka ne kai kadai amma wasiya da bin gaskiya sai Allah ya kashi da sigar mufa'ala tawasau tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan kai mun ne maka kai mun wasiya in bi gaskiya maka wasiya ka bi gaskiya kai mun wasiya in yi hakuri in maka wasiya ka yi hakuri to hakurin nan da gaskiya din nan sune mabubbugan rayuwa mai kyau duk rayuwar da ba a gina ta akan hakuri ba to wannan rayuwar ba ta da kyau haka duk rayuwar da ba a gina ta akan gaskiya ba to wannan rayuwa din ba ta da kyau don haka wannan sura kenan al-Imam Shafi'i yayi gaskiya da yace law tadabbara an-nasu hadhihi sura lawasi'atkum da mutane za su tsaya su kalli wannan sura da kyau illal ladina amanu face wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na ƙwarai watawasaw bil haqqi suka yi majunan su wasiya da bin gaskiya shine bautawa Allah shi kadai da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bin alqur'ani da kuma yin musulunci watawasaw bis sabri suka yi majunan su wasiya da ayi hakuri in Allah yace ayi ayi hakuri ayi in Allah yace a bari ayi hakuri a bari idan Allah subhanahu wataala kuma yayi hukuncin sa akan mu mu karbi wannan hukuncin hannu biyu mu yadda cewa daga Allah ne shi yasa a wannan yake cewa abinda Ibn Qayyim ya faɗa cikin littafin sa da yawa sharhi na al-kalimu tayyib ya masa sharhi a cikin farkon littafin yake cewa in Allah ya azurta ka da abu uku to kaga mu samu moriya in an baka ka gode in an hana ka kai hakuri in kai laifi kai istighfari shikenan rayuwar ba in an baka ka gode in an hana ka kai hakuri in kai kuskure ka ce Allah na tuba to in ka samu abu ukun nan to ka gama kikkiar rayuwa na'am
bismillahir rahmanir rahim wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addada يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة
littafin da muke bayani na panadol to gashi ya iso wannan shine panadol dan ilajuz zunub ila wannan ba wai in kanka yana ciwo zaka sha ba ilajuz zunub yana magana ne akan zunubai da kurakuran da muke aikatawa mun ga yadda aka yi shi akwai dan search da yake ciki kuma kamar yadda nayi bayani da kissar yadda littafin yazo daga hannun wannan baiwa Allah Hajiya Asma'u wacce Allah ya mata rasuwa bayan ta zo da wannan littafi to shine aka fassara shi abinda littafi yake cewa shafin farko sako zuwa ga wanda yake cikin tsananin zunubai sako ga wanda laifuka da zunubai suka dulmiyar da shi sako zuwa ga wanda musifa da bala'i suka wahalar da shi sako zuwa ga wanda bakin ciki da damuwa suka kewaye shi sako zuwa ga wanda ƙasa ta yi masa kunci duk da yalwarta sako zuwa ga wanda ransa ya masa kunci saboda abin da ya aikata na zunubi sako zuwa ga dukkan mai neman rabauta da hakika sai dai kash bai same ta ba sako zuwa ga wanda aka kunya aka kunta ta arzikin sa sako zuwa ga wanda yayin burin samun da amma kuma sai dai bai samu biyan bukatar sa ba sako zuwa ga wanda cututtuka suka raunana shi tsawon shekaru duk ga duk wanda ya samu kansa cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to ga mafita ta samu kuma ga magunguna ga waɗannan abubuwa wannan littafi sadaukarwa ne ga Hajiya Asma'u Mustafa wacce ta rasu ranar 10 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1333 bayan hijira wanda yazo daidai da 2 ga watan April 2012 Allah ya ji kanta da rahama ya kai mata ladan shi istighfari shine maganin zunubi na farko shine neman gafara Allah madaukakin sarki ya ce nace da su ku nemi gafarar ubangijinku lalle shi mai yawan gafara ne zai aiko da girgije a kanku yana mai yawan malalar da ruwa sannan kuma ya dada hanyoyin dukiya da ƴaƴa kuma ya sanya muku gonaki kuma ya sanya muku fadamu a garuruwanku suratu nuh aya ta 10 zuwa ta 12 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda yayaita istighfari Allah zai yi masa dukkan bakin ciki kuma zai sa masa mafita ga dukkan kunci kuma Allah zai azurta shi ta inda baya zato Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi da sanadi ingantacce lafuza da sigogin istighfari da suka tabbata a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na farko akwai astaghfirullah kawai kai ta faɗa wannan ina neman gafara Allah akwai تغفر الله أكوي اللهم اغفر لي يا الله كيمن غفر أكوي رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم يا الله مهلكينا كيمن غفر كقربت توبة أجريني للي كيني مكربت توبة كما ميرحمة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إن أنا من غفر الله ونباب أمبو تواب سا cancanta da gaskiya sai shi rayayye madawami ina tuba zuwa gare shi Abu Dauda rawaito shi Malam Albani ya inganta wannan hadisi sai subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai sarki ya tabbata ga Allah hade da godiyarsa ina neman gafararsa kuma ina tuba zuwa gare shi Muslim ya rawaito wannan sai sayyidul istighfari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta wannan shine sigogi da lafuzza mabambantan juna da suke ba da irin wannan ma'ana babu laifi wajen yin su sai dai abin da aka fi so abin da yazo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadannan halaye da lokuta da aka fi son yin istighfari a ciki anan an yi bayanin lokuta sannan istighfari daidai lokacin yin sahur kafin faduwa alfajir kafin fitowa alfajir addu'a yayin tashi daga gurin zama ita ba akwai istighfari a cikin ta ko akwai neman gafara ga matattu akwai kuma fa'idoji ga rabasa da falalar istighfari shi istighfari in kai shi to ka bi umarnin Allah shi istighfari yana daga sababin arziki shi istighfari sababi ne na shiga aljanna shi istighfari sababi ne na gafarar zunubi da kuma kankare kurakurai istighfari sababi ne na daukakar darajar mutum bayan mutuwa istighfari yana kara ukuba da azaba kafin faruwar ta istighfari yana tsarkake zuciya yin istighfari sababi ne na samun haihuwa sababi ne na morewa da lafiya da karfi da sauransu wadannan abubuwa tara kenan daga cikin fa'idodin istighfari sai maganganun magabata na kwarai game da istighfari sannan sai daga cikin kissoshin istighfari an kawo kissa ta farko akwai kissa ta biyu akwai kissa ta uku akwai kissa ta hudu akwai alƙawarin Allah da yawa masu istighfari akwai yakubayina wani hadisi ne kudisi aka fassara to har ya zuwa ƙarshe wannan shine littafin abinda za a yanzu da mun gama karatu kowa zauna inda yake kowa zai samu kofi kakka motsa daga inda kake zan ga ɗan hizba duk wanda ya motsi daga inda yake ka a bashi kofi to abinda aka iya samu kofi 2000 aka samu so da haka in akwai wanda ya gani kuma akwai bukata a sake musamman a wannan zamani da muke ciki na laifuffuka da kurakurai da rashin tuba daga zunubai yana cikin manyan matsalolin mu wannan sura ita ce sura ta 104 tana da ayoyi 9 kuma an saukar da ita ne a Makka an saukar da ita a Makka tana kunshe da bayani akan abubuwa da suka faru ko suke faruwa na dabi'o'i da halaye munana da haka zamu jinkirta tafsirin wannan sura zuwa gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala domin akwai wasu mugayen halaye irin su humaza lumaza allazi jama'a malan wa addada akwai magana ai magana akan yadda ake tara kuɗi da yadda ake boye su da kuma dabi'o'i da sufofin marowata da yadda za a yi amfani da kuɗi da inda kuɗi ya zo a cikin alqur'ani da kuma inda Allah ya hada kuɗi da iyali da inda aka hada kuɗi da asara da inda aka hada kuɗi da riba da masu kuɗin da kuɗi ya halakar da su da masu kuɗin da kuma rashin kuɗi ya halakar da su ko rashin sarrafa kuɗi yadda ya dace ya halakar da su da alaƙar dan adam da kuɗi da yadda kuma kuɗi suke amfani ko suke cutarwa da kuma wajibcin a tafi a nemo kuɗi don a zo a taimaki addinin Allah wannan Assalamu alaikum malam shin mata masu yin kitson attachment da waɗanda ake wa menene matsayin su a shari'ar musulunci akwai littafi da wani ya wallafa wanda insha Allah za mu samu lokaci taghayyuru khalqillah ya kawo bayani game da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka la'anci wacce ta ƙara gashi da wacce ta ƙara mata da wacce ta nema ƙara mata da wacce ta ƙara mana hadisi yana da kissa kissar sa shine wata mata ce wacce za ta aurar da ƴarta amma ciwo ya samu ƴar gashin ta ya zube sai take ga shi kuma mijin yana son gashi don kada samu matsala shine ta nemi izini a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi wa ƴarta ƙarin gashin da ba nata ba domin ta shiga ɗakin mijinta da gashi wannan abu shi ake kira zuru shi ake kira kuma wato zur qaulu zur shi ake kira kuma gishu domin ba ta da gashin kuma mijin bai san ba ta da gashin ba ake so a nemo wani gashin a dora mata akai sai a kitse shi da nata sai ta shiga gidan miji da gashi wannan ita ce annabi ya ce Allah ya tsine wa mai karawa da wacce ta nema kara mata amma mace ka auro ta dama can ba ta da gashi ko kuma tana da gashin sai ya zube kai kuma daga cikin abin da ke burge ka a game da ita gashin kanta saboda haka sai ka nemo mata gashi na roba ko gashi na zare kace ki dinga sa wannan akan ki kina kwalliya da shi don ki burge ni wannan babu laifi amma idan gashin daga jikin wani macen aka ciro shi kamar yadda yake faruwa yanzu a kasashen India sai mace ta bar gashin ta sai yayi tsawo kusan ya kusa kaiwa bayan ta sai ta je a yi mata kwalkwabo a cire gashin sai a sa shi a chemical sai a gyara shi sai a dinga siyarwa irin waɗannan gashin kaga gashin wata ne kallon gashin wata kuma haramun ne so idan mace ka ta daukowa gashin wata ta sa a kanta lokacin da kake kallon gashin nan kana kallon gashin ajnabiya ne so da haka ka kalli haramun amma idan roba ce wai hana ka kallon roba idan daga zare aka yi shi wai hana ka kallon zare dan mace ka ta sa zare aka dan haka mazhabobin nan guda hudu duk suna da kauli da sharhi akan wannan hadisi cewa in matakka ce ta sa a gida dan ta yi maka kwalliya wannan babu laifi amma in bazawara ce ko budurwa mai neman aure kaga in ta ƙara gashi watakila ma gashin ya sa ka aure ta sai ka zo gida kaga an cire kuma an rafi ya kusa to kaga watakila wannan ya zama dalilin rabuwa sannan kuma tunda ba ta da gashin ta yi gishu ta yi khadi'atu ta yi yaudara ta kuma ja hankalinka da wannan gashin da ba na gaskiya ba wanda wannan ya zama zuru wato kashin ƙarya kenan saboda haka duk kowace irin sifa ma da mace za ta yi wanda zai sa daga baya a gano ba sifar ta bace kafin ta yi aure to kada ta yi wannan akwai abubuwa da dama da malamin ya kawo sun kai 16 akwai rigan nono da ake yi wacce take ita ma da ƙarfe a jikinta ko da nonon mace ya zube in ta sa sai a ga kamar bai zube ba akwai wani siket da ake siyarwa shi kuma duwawu ne na roba sai mace ta sa akwai kuma wani sitika da ake sa a cikin ido akwai kuma wanda ake dora haka akan gashin ido shi ma attachment ne amma akan gashin ido akwai attachment na cikin ido wanda ake so shi sitika ce ake dora akan cikin kwayar ido ita ma ake sa ta to sannan akwai wani abu mai zaiba wani gold kamar zaiba yake gold haka idan mace ta safa sai kaga ta dawo farakan amma ana wanke shi saboda ka diya kawo irin waɗannan akwai abin da ake sha akwai abin da ake sawa a jiki duk waɗanda suka dace da shari'a da wanda basu dace ba da wanda suke zuwa ma a ji a yi musu operation ko su ji a yi musu abin nan plastic surgery a cire wani abu a ƙara wani abu a gyara hanci hancin ta ba haka yake ba mai ya ji a ɗaga shi zama irin na baturiya ko na bayahudiya ko kuma na balarabiya da sauran abubuwa da ake yi na ƙare-ƙare da rage-rage a jiki amma asalin halitta ba haka ake ba to nan ma akwai bayani da ya kasa abin kashi uku bincike ne aka yi shi na neman darajar master's degree da aka yayi bincike malaman sun duba sun tabbatar bincikensa yayi kyau wanda ya kamata a ce mutum ya samu wannan bincike domin ana yawan tambaya akan maganar ƙarin gashin nan don haka akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba bayan aure mace ta yi wa mijinta kwalliya dama san ba ta da shi ya san wannan da ta sa na kwalliya ne babu laifi musamman in yana ƙara inganci da soyayya auren dan wani ya ga abin nan far ko da ya san ba na gaskiya bane sai ji dadi a ransa ya ƙara kaunan matar da santa masu yin bleaching da dyeing wato rina gashi ya koma baki menene matsayin sa a musulunci gashi baki a sake mai da shi baki ai ba laifi bane amma gashi fari a mai da shi baki to shine cuwa kamar tana da furfura ko ta dinga tsinke furfurar tana tsige ta ko kuma ta dinga wato abin nan din gashin amma mace ta ci wani abu ko ta shawara ko ta shafa wani abu da gashin ta zai ƙara yawa ya ƙara laushi ya ƙara kyau wannan ba shi da wani sako ba wani laifi a cikin sa malamai duk sun yi bayani ku daina takura ma dan wannan abun fa da shi ake dan abin nan wato upgrading da updating da renovation da sauran abubuwa kuma waɗanda kuke sai da gyara mata sai da gyara dan wannan abin da kuke hana matan ku su yi shine na waje suke muku fa su ba duk sun kwana biyu amma shi suke muku sai ku dinga barin na waje kuna fita waje duk karuwai da tsina da fasikai da fajirai irin wannan suke ga sun daukewa mace miji wata mata taka tafi ta kuruciya tafi ta kyau amma ba gyara tana tsami gashin kai ya kwana kaza ba a gyara shi ba ba ai maka shi irin na an ja shi din nan yana kyalkyali yana walwali yana sheki an zubo shi ta gaba ba ba ai maka irin waɗannan yan shafa shafan da waɗannan yan abubuwan ba sai ka ga me yi a waje tana burge ka saboda haka ku daina matsa musu abinda shari'a bata hana ba ka ban mata ka taimaka ta ja hankalinka ka zauna a gida ka daina fitowa kana kallon matan mutane ka ai maka mushi da mushin jahannama malam ko ya halatta na halarci masallacin idi alhali ina jinin haila kwarai kuwa akwai hadisin bukhari da muslim wanda aka rawaito daga Nusayba Umma Afiya tace manzon Allah ya tura ni in fito da mata har ma amare a cikin ɗakin amarcin su in fito da su da mata masu jinin al'ada su zo ba sallah fa su zati ba masu al'ada rumfa za a yi musu su zauna ana sallah suna ji a gama ai addu'o'i ai kabbarori ai huduba ai addu'a su ma alherin da yake sauka a ranan ya haɗe tare da su wannan shine hikima malam ko ya halatta idan aiki ya kai mutum wata ƙasa yayi aure in zai dawo ya rabu da matar wannan a wani ya bugo min waya ina jin bai wuce a cikin satin nan daga Amurka yana yankin Atlanta ya je yana New York to yace akwai ɗan ƙasar mu sukan je can domin neman takardar zama a Amurka to ba za a baka ba sai kana auren ƴan ƙasa in kana auren ƴan ƙasa takardar ta fi sauƙin samuwa to sai mutum ya je su hada baki da wata baturiya ko wata baka amma ita ƴan Amurka ce sai su je a matsayin matarsa ce su yi ta ticket din aure idan suka je sai abu process din da ake bi a samu wannan takarda kuma dama wani bai aure ta ba wani kuma ya aure ta amma auren zai mutu ne da zarar ya samu wannan takarda to sai ne musu bayani cewa aure wanda shari'a bata amince da shi ba akwai an-nikahu biniyati talaki akwai kuma nikahul muta'a shi nikahul muta'ati aure ne ila ajalin aure ne amma a cikin yarjejeniya an samu ranar mutuwa tun kafin a yi shi yana da ranar mutuwa to shine auren mutu'a mu shari'a ba ta yadda da wannan ba sannan a zuciyarka kai kuma ka auri mace amma da niyyar wata bukata ce in ka gama wannan bukata zaka sake ta wannan shi malamai sun yi kauli biya akai akwai wanda suka ce haramun ne daga ciki akwai na karanta Sheikh Usaimin a cikin fatawarsa ya ce wannan auren haramun ne amma akwai malaman da suka halatta suka ce ai ta ma mace takan yi irin wannan da niyyar ta rabu da kai misali matar da mijinta ya mata saki na uku tana neman wani wawa wanda zai aure ta tai kisan wuta da shi tai kisan gobara da shi sura ka da ta ganka sai ta fara maka test ya masoyi na ya kaza ka shigo ashe shigowa ɗan lokaci ne ita a ranta ta boye ma kai baka sani ba sai ka shigo tukunna an tare sati daya sai kawai ta fara ta da kayan ba ta ce ni wannan auren fa ni ban ga baka da mutunci wallahi tun da na aure ka ban ga alheri ba wannan haka ake aure baka da zuciya ashe ma baka kiyamun laili ina ga malami ne ashe ba malami bane sai ta maka sharri sai ka sake ta sai ta koma gidan mijinta to akwai matar da aka yi wannan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai mijinta Rifa'a ya sake ta saboda haka sai ta je ta auri wani shi kuma wancan saboda kauna gonarsa ya dauka ma gaba daya bata ana tarewa ana daura aure ita ta fahimci wannan ayat da cewa hatta tankiha zaujan gairahu ta dauka da an daura shikenan sai ta kashe ta koma gidan mijinta ana daurawa ko sai tace bata so mijin yayye da ita tace ai